A ranar Litinin ne dai wasu da ke sun cewa yan kungiyar Boko Haram ne suka afka ƙauyen Alo da ke tsoron kilomita 5 daga babban Maiduguri, wanda suka yi aiwon gaba da wasu manoma guda biyu, su kuma ma wasu guda biyu yankan rako. Wannan yanayi dai ya tada hankulan mazauna wannan ƙauye, wanda suka yi tattaki zuwa cikin garin Maiduguri, da kuma suka shaida manema labarai irin halin da suke ciki da game da hare-haren da yan bindigan kan kai musu, da kuma ake zaton cewa yan kungiyar Boko Haram ne. So tari dai ana samun irin waɗannan hare-hare na yan kungiyar Boko Haram din a ƙauyen kan dake kusa-kusa da garin Maiduguri. Wannan yanayi ne na ƙauyen Alogawa Fata din dai ya sa mutanen wannan ƙauye suka yi tattaki zuwa garin Maiduguri karkashin jagorancin wakilin lawanin wannan ƙauye da ake kira Baba Kura Lawan, wanda kuma ya manema labarai bayani game da halin da suke cikin kamar haka.
Sun zo sun kwana a cikin gafate din, mutane da dama, hanyoyi duk sun zo sun toshe. Da suka toshe, mutane sun zo, mutum sun zo gona suna tafiya. Wani mutum da yana bawan Allah ya zo ya ba mu labari an doke keken shi. Su mutane guda biyun sun yi gaba, su guda huru sun kai gaba, sun je sun yanka guda biyun a kansu. Guda biyu din suka tafi da su, ba mu san yanda suka tafi ba.
Mutanen garin ku ne wanda suka yanka?
Mutanen garin mu ne.
Ino suka yanka?
Su guda biyu suka yanka, biyun suka su tafi da su. Ba mu san wajen da suka tafi ba.
Me sunan ƙauyen naku?
Alon Gafati.
Kamar kilomita nawa ne daga can Alon Gafati zuwa Maiduguri?
Kilomita 5.
Ba ku ba sojoji a wurin ne?
Ba sojoji, ba kowa wajen.
So tun ka bar Sono ana irin wannan kai hari a wannan
ƙauye? Ba yanda za mu yi mu ce musu gashi abin da za a yi, so kaza kaza babu. Da yawa ana yi mana a cikin, ba za mu yi mu irge ba. Don ka san ka ji gawa, in za ka gani gawa kowane irin riga ka ji ka duba, na mace mace ne aka ce, na miji miji ne aka ce, a ce kashi za ka duba, ba za ka gani cewa wannan su waye wannan su waye ba. Mutane da yawa ne aka ce, ba za mu san cewa yanda za a yi an kashe mutane gashi gashi ba.
Wannan kuma yan kara rago suka yi musu?
Wannan yan kara rago suka yi musu. Dayan Bulawa Musa, dayan Modu Abba Musa Gulumba. Monomi na cikin gari mu, mun san a cikin waran suka je suka yanka su. Duk mun san da su, sun san mu duka.
Kai ne Bulama wannan gari?
Ni ne Lawani ne na garin, wakilin nasu.
Na'am, ka taba zuwa, kun taba zuwa kamar kun gaya ma hukuma game da abin da yake faruwa?
Mun taba ga musu cewa gashi nan muna damuwa, gashi mun taba ga musu, ba da yawa ba biyu ba, mun zo muna gawa kowa, muna ga musu ga yanda muke, ga yanda muke. Dan ba mu san yanda zamu yi mu ga musu ba, shine mun zo mun samu bayan Allah nan ga kumfurin namu ne, gashi abin da muke ciki. Muna cikin damuwa yanzu, ba mu san hawa ba, mu san sauka kawai. An zo ana kama mutane talakawa, su je su yanka ko su sa cikin jirgi, su buga jirgin sai su muta cikin ruwan.
Shi ma kanslan wannan ward din da ake kira Abba Alo ya min karin bayani game da halin da suke ciki a wannan ƙauyen kamar haka.
Yanzu muna cikin damuwa sosai, wallahi mutanen mu cikin abinci ana kawo Maiduguri wannan, a cikin 100% 50% a Alo ne ana kawo. Danye kanya da kayan abinci duk ana kawo, amma yanzu duk an yi noma, amma garin daukawan gashi ana yanka mutane. Ba yadda za mu yi, mun yi kumfulin namu, mun kai kumfulin namu so dewa, amma sun yi mana kokuri kadan, amma yanzu kam kuma mun shiga wani hali ne, muna cikin problem yanzu haka. Mun kira gwamnati ya kai sojoji a aje mana wajen ƙauyen. Yau an yi noma, noman kan ba za ka yaka ɗauka din, ai wannan masara babba ne, mun roke gwamnati ya kai mana sojoji.
Wannan lamari na halahare ko kuma irin yanka da aka yi ma mutanen da kan tafi gona dai na tara hankulan ƙauyawa, ganin cewa mafi yawa suke gudanar da harkan noma, wanda kuma akwai buƙatar kawo ɗokin gaggawa na kawo ƙarshen irin wannan matsalar da ke neman kasar harkokin noma a wannan shirya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.